الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga da ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Lahadi. Yau muna 26 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447. Da kuma yake daidai da 15 ga watan uku shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta nawa, ta 30 ko. Sannan kuma yau shi ne jajiberan wannan shekara, kamar yadda kuka gani. Muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala an yatimma lana bi khair. Kamar yadda muke marabtar bakinmu da suka fara zuwa daga Kano da waɗanda suke hanya, a nan muna tare da su Malam Nura, Ali Ahmad, akwai Malam Aminu Garba, akwai Mala Abdulrahman Abdulrahim, da kuma Mala Abba, tare da shi akwai ɗan uwa Mala Alasan. Su kam sun juma da zuwa, tun daura ma da su muka yi. To, waɗanda suke hanya kuma su Mala Alkasim, Mala Khamis Nasiri da Mala Nura Liman, su ma muna fatan Allah ya kawo su lafiya. Muna kuma addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu a mizani wannan doguwar tafiya a cikin wannan yanayi na azumi. Allah ya sa musu a mizanin hasanat dinsu, kuma yadda aka zo lafiya, Allah ya mai da mu gaba ɗaya gida lafiya. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum wallahu ya'lamu inna Allah 'alimun bima tasna'un khabirun bima yasna'un. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, qul lil mu'minina, ga yawo mu'minai, yaghuddu min absarihim, su kame ganinsu, wa yahfazu furujahum, su tsare al'aurarsu, zalika azka lahum, wannan shine mafi tsarkaka gare su, inna Allah alimun bima yasna'un, lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne. Afwan, inna Allah khabirun bima yasna'un, lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne. Wannan aya, kamar yadda muka fara tafsirinta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umarni ga mu'minai da cewa su rage kalle-kalle, kada su kalli abin da Allah bai haramta musu kallonsa ba. Duk wani abin da bai halatta gare ka ka kalla ba, to ka kiyaye ganinka, kada ka kai idonka kansa. Haka nan ka kiyaye al'aurarka, kada ka bayyana al'aurarka, kada kuma ka kalli al'aurar wani, kada kuma ka yi amfani da al'aurarka ga abin da Allah bai halatta maka ba. Wannan duka yana cikin ma'anar ghaddul basar da hifdhul farj. Allah kuma sai ya faɗa haka, amfanin yin hakan, ce zalika azka lahum, wannan shine yafi tsarkaka gare su, domin wannan ne zai jawo musu tsarkin zuciya, zai jawo musu tsarkin gaɓoɓi. Yayin da zuciya ta tsarkaka, to gaɓoɓi ma za su tsarkaka. ayyuka za su tsarkaka saboda haka a samu kyakkyawan sakamako a ƙarshe. Wato akasin haka yana kawo ƙazanta a zuciya, yana kawo ƙazanta a gaɓoɓi, yana kuma kawo ƙazantar ayyuka. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da wannan ladabin na su kame ganinsu daga kan dukkan wani abin da ba a halatta maka ka kalle shi ba. Ka ce a nan ba wai ya taƙaita a kan al'aura ba, duk wani abin da bai halatta ka kalla ba, shari'a ba ta yadda ka kalla ba, ko da abin nan asali halal ne amma idan ya zanto asiri ne na wani yana ɓoye kayansa to bai halatta ka kalla masa ba, idan kai haka to baka kiyaye ganinka ba. To Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu wannan tarbiyyar, ya koyar da mu wannan tarbiyyar saboda ya koya mana nisantar dukkan wani abin da zai jefa mu cikin haramu. Duk wani abin da aikata shi zai ja ka zuwa ga fadawa cikin haramu, to ka nisance shi. Wannan ita ce tarbiyyar da musulunci ya zo da ita domin ya kare ƴaƴansa daga fadawa cikin abin da zai jawo musu fushin Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubahat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi an yar'a fi wa an yaqa'a fihi. A wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halal a bayyane yake, haram ma a bayyane yake, amma akwai abubuwa a tsakanin su masu rikitarwa. Annabi yace to duk wanda ya nisanci wani abu mai rikitarwa wanda ya kasa gane hukuncinsa ko bai san hukuncinsa ba, to faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, to wannan mutum ya kubutar da addininsa, ya kubutar da mutuncinsa, ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Wanda duk ya nisanci abinda zai zamo masa, wato wanda yake bai san kansa ba, bai san hukuncinsa ba, halal ne ko haramun ne, to Annabi ya ce to wannan ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Ya ce wanda kuma ya auka wa shubha, wato abinda bai san hukuncinsa ba amma ya auka masa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waqa'a fil haram, tunda karshen al'amari sai ya ganshi a cikin aikata haramun tsundum, indai har zai rika yi wa hukunce hukunce irin wannan hawan kawara, ba zai tsaya ya tantance abinda zai aikata halal ne ko haram bane, ba zai tsaya ya wannan bincike ba, to wata rana dumu-dumu zai ganshi cikin haram. Shi yasa Annabi yace waqa'a fil haram, ya yi faɗa take kamar ma ya faɗa cikin haramun din, duk da cewa shubha shine wani abin da baka san hukuncinsa ba, yana iya yiwuwa ya zama halal ne, yana iya zuwa ya zama haramun ne, to amma idan har za ka riƙa kai kanka cikin abin da yake shubha ne, to wata rana za ka tsinci kanka dumu-dumu a cikin aikata haram. Shi yasa Annabi yace waqa'a fil haram da sigar fi'il al-madi, dan wannan shine ƙarshen natijar, ƙarshen abin da zai faru. Annabi sai ya misali yace kamar makiyayin da yake kiwo ne daura da shinge, inda aka shinge aka ce wannan guri ba a yadda a shiga ai kiwo a cikinsa ba, sai wani ya zo daura da shingen ya saki dabbobinsa suna kiwo, to babu shakka wata rana za a zo a same shi tsundum a cikin wannan shinge yana kiwon dabbobinsa a ciki. Shi yasa musulunci ya zo da nesanta mutane daga dukkan abin da zai jefa su cikin fadawa cikin haram, ko ya jawo maka wani abin da zaka kasa hakuri saboda ka riga ka kai kanka, kuma sai ka kasa danna zuciyarka. Amma tun farko ma kada ka fara da muguwar rawa gan makin tashi, kan ma ka fara ballantana ka zo ka ce ai ka ga abin kuma ka kasa hakuri ka danna zuciyarka. To duk wannan a koyarwa ce, ladabi ne Ubangiji subhanahu wataala yake wannan al'umma. Sannan kuma Allah yana nuna mana cewa waɗannan gaɓoɓi da Allah ya baka ni'ima ce da Ubangiji ya yi maka, to abinda ya yi shi ne ka yi wa Allah godiya a kan ni'imarsa, godiya ga Allah kuma shi ne ka yi masa biyayya, ka yi masa ɗa'a. kada ka saba wa umarnin sa wannan shine godiya a aikace i'malu ala daud shukra wato ku yi godiya a aikace to godiya a aikace shine Allah subhanahu wataala ya ganka inda ya umarce ka kada ya ganka inda ya hana ka to kakkai amfani da gabobin da ya baka wadanda ni'imomi ne da ba kada abin da zai iya sakawa ubangiji wannan ni'imomin da zai maka to kada kai amfani da su inda zaka saba masa saboda haka idanuwa da Allah ya baka ni'ima ce babba wanda babu wani abin da zaka iya kwatantawa da wannan ni'imar cikin abin da kake takama da shi duk dukiyar da kake takama da ita ba zaka kwatanta ta da ni'imar gani ba ba za ka san amfanin sa ba sai lokacin da ka tashi ko ciwo idan ka yake yi ba ma wai ka rasa ganin shi ko ciwo yake yi a ce in ka fito rana yana ma kuda ba za ka iya daga kai ka kalli haske ba ya kake ji to ballantana kuma ka rasa shi gaba daya to babu shakka a lokacin za ka tabbatar da cewa wannan ni'ima ce da la yusawi ha shay ba wani abin da ka mallaka a duniya da zai iya baka irin wannan ni'ima to kamata yi ka gode wa Allah akan ta kada kai abin da zai saba masa Allah ya ce zalika azka lahum zalika azka lahum alamatu sa'idi ce zalika ai alhifz lil absar wal furuj tinga kiyaye ganin sa kiyaye tsiraicin sa Allah ya ce azka lahum ai atharu wa atyabu shi yafi tsarki shi yafi tsafta gare su wa adma li a'malihim kuma shi zai fi habaka ayyukan su فإن من حفظ فرجه وبصره طاهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش دم تمن زي طري إذن سا طريشن سا تو زي طركك دقا قذن تد ما سأيكة الفاشا سكي سامن كان سأتكين تدمودو يعني إذن تو كا قجي وأن أبو هو تو ذاك قجي وقذن تاني وأن ما سأيكة الفاشا سكي سامن كان سأتكين تدمودو وزكت أعماله كما أيكن كذا سيتركي إذا أنتو أيكن كا سنزم تركك بسبب ترك المحرم سبو دكابر أبن الله يحرمته سبو دكابر أبن الله يحرمته تو أيكن كما سيتركي الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه كابر أبن رنكي كيسو زوجيك تكي كيران كزوا غريشي كيوا إيلا ودن كرائك عند زوجيك تكي مكا دوان نمكو دين ديكي رنكا كيكيا يدوكر الله أكنسا فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ودد الزيبر ونأبدان الله ويساني الله ذيك مسن يا مسن ما في الخير دو ونأبن ديك حرام ني الله يا حرم تامك كوزو تيرك تناسا أبن يقو قليك دن زو تيرك كبجوا النن أبن ذاك قسا كمكو دك الله sakamakon kuma da zaka gani shine Allah zai musanya maka da wanda yafi wannan da ka bari ka saba wannan ka sa wannan a zuciyarka kuma ka dauki wannan ya zama salo na rayuwarka zama tsarin rayuwarka duk wani abin da Allah ya hana maka saboda ya hana ka saboda bacin sa saboda ba shi da kyau to ka guje shi ka roki Allah ya musanya maka da mafi alkhairi man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min in dai zaka bari ne dan Allah ba wai ka hakura bane saboda abin yafi karfinka kai baka samu ba dabarun ka duk sun kare ba wanda kuma iya taimaka maka ka samu saboda haka ne ka hakura to ba irin wannan hakurin ba hakurin da zaka yi dan Allah kana da iko da samun abin kana da hanyar samun sa amma kai hakuri ka bar shi saboda Allah baya so to sai Allah canza maka da mafi alkhairi wa man ghadda basarahu an alharam أنار الله بصيرته wanda duk zai tsare ganin sa daga haramu wanda duk zai tsare ganin sa kallon sa ya tsare shi daga haramu to kuma sai Allah ya haskaka masa basirarsa sai zanto mutum mai basira mai hankali mai hangen nesa wali anna al-abda idha hafiza farjahu wa basarahu an al-haram wa muqaddimatihi ma ada'i shahwa كان حفظه لغيره أبلغ وأن ديك زي طريق ننسى يطري طريق ننسى ديك شعوة دون شيء واقع شعوة تارد شيء قابكاتر تارد شيء أما يدني تا سبو دا الله سبحانه وتعالى يعهنا شيء تو زي كسن شيء مي إيكو نيكو ما أكن يطري سوران قبو بنسى سوران قبو بنسى ما كما zai iya tsare su. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kirawo abin tsaro, sammahu hifzan, fa shay'ul mahfuz in lam yashtahi al-hafizu fi muraqabatihi wa hifzihi. Duk wani abu da ake so a tsare, idan baka sa ido a kansa ba, ka tsananta wajen tsare shi, wa amila al-asbab al-mujibata li hifzihi, ka dauki dukkan matakai na ka ba wa wannan abin tsaro, lam yanhafiz, to wannan abin ba zai tsaro ba. Dole sai ka dauki dukkan wasu matakai na ka ga cewa ka tsare wannan abin da Allah ya ce ka tsare. To hakanan ganinka da tsaraicinka, in lam yashtahid al-abd fi hifzihima awqa'ahu fi balaya wa mihan, wanda duk ba wanda bai wato yi kokari wajen tsare su ba, to ƙarshe za su jefa shi cikin bala'i iri-iri, za su jefa shi cikin jarraba iri-iri. Wannan maganar Sheikh Nasir Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala ce a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim ar-Rahman. Tsare gani, wato tsare ido, kame ido daga kalle-kallen haramun, kalle-kallen banza, yana da amfani da yawa. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Adda'u wa Dawa, ko Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi, ya ambace su da fadi, ya tattauna su da bayani gamsashe, wanda anan zamu tsakuro wani abu daga ciki saboda dacewar sa da wannan ayar. Za mu ambace abubuwa guda goma da ya ambata na amfanin tsare gani da kame gani daga abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta. Abu na farko, idan mutum ya kame ganinsa, to ya bi umarnin Allah. Akwai imtisalu amrillahi azza wa jal, wanda kuma wannan shi ne ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adi, makurar abinda bawa yake so ya cimma na arzikin duniya da lahira, shi ne ya ga ya bi umarnin Allah. Bawa na kwarai, babban burinsa a rayuwa ya ga ya kiyaye umarnin Allah. Yayin da ya kiyaye wannan umarnin, to ya cimma wannan buri na kiyaye umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma shi ne zai samar masa kyakkyawar rayuwa duniya da lahira. Abu na biyu ya ce, yamna'u min wusuli asari sahmi al-masmum, zai hana wato isar wato kibiya wacce take da dafi, kibiya mai dafi, tasirinta ya kai zuwa ga zuciyarsa da wannan ido. Kamar yadda jiya muka yi bayani, yayin da ka kalli wani abu, to kamar wata kibiya ce mai dafi, ka harba ta zuwa zuciyarka. To idan ka kame gadinka, to ka hana wannan kibiya tafiya zuwa zuciyarka ne. Kuma kibiyar tana ɗauke da dafi ne, yadda in ta sauka a cikin ƙoƙon zuciya, to babu abin da za ta yi sai halakar da mai zuciyar. To rashi wato kame gani yana daga cikin wato riƙe wannan kibiyar, tasirinta ba zai kai ga zuciya ba, daga nan kuma mutum sai ya samu ya kubuta. Abu na uku, annahu yurithul qalba unsan billah wa jam'iyatan alayhi, kame ganinka zai ƙara sa maka ka samu wato ɗeba kewa da Ubangijinka, zai cire maka dukkan wata fargaba da tsoro, kuma ka tattaro hankalinka gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala. Yayin da ka yi ta raba ganinka can da can, ka kalli wancan, ka kalli wannan, ka kalli wannan, to za ka kallo abubuwan da zai cunkushe maka zuciya, ya zama da ya ta damunka, saɓon Allah kuma ya mamaye zuciyar, daga lokacin kuma ba za ka taɓa samun nutsuwa ba, zuciyarka ba za ta ƙara nutsuwa ba, kuma ballantana ka tattara hankalinka akan abin da ya shafi maslahar ka ta rayuwarka ta duniya da ta lahira. To kame gani yana sa zuciya ta zama ta taru, hankali ya taru guri guda. Abu na hudu ya ce, annahu yuqawwi alqalba wa yufrihuhu, wato kame gani yana sa zuciya ta ƙara ƙarfi, ta ƙara ƙarfi kuma ta sa ma zuciyar farin ciki. Da zuciyar nan halitta ce, halitta ce wacce takan samu ƙarfi, takan samu rauni, kamar yadda takan zama mai lafiya, takan zama mara lafiya. To wannan rashin kallon abin da Allah ya haramta zai sa zuciyarka ta zanto ƙarfa, za ka zama mai ƙarfin zuciya, wanda kuma wannan zai gadar maka da farin ciki a rayuwarka. Sannan abu na biyar ya ce, annahu yuksibul qalba nuran, yana samarwa da zuciya haske, ka mai ganinka daga kalle-kallen banza zai taimaka haske ya cika zuciyarka, yayin da sakin kallonka kana kallon duk abin da kake gada maka kalla wanda Allah bai yadda ba, to shi kuma yana ƙara sa wa zuciya ta yi duhu, yana ƙara wa zuciya duhu ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala Ibn al-Qayyim ya ce bayan wannan ayar a gaba can sai Allah ya kawo maganar haske, Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, wanda za mu zo mu yi tafsirin wannan aya biiznillahi baɗin Allah ya kai mu dare da lafiya. To shi ne abinda Ubangiji yake nuna maka cewa misalin haskensa a cikin zuciyar bawansa mumini wanda wato zuciyar ta cika da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin umarninsa, kamar misalin wato haske ne da yake cikin alkuku, abinda mishkatun fiha misbah, alkukun da yake tattare da wata fitila mai haskaka inda aka sata. To haka hasken Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin zuciyar mumini, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Abu na shida yace annahu yurithu al-'abda firasatan sadiqa yumayyizu biha bayna al-haqqi wal-batil, Allah subhanahu wa ta'ala kuma da wannan yayin da bawa ya tsare ganinsa, ya tsare ganinsa daga kallon abin da yake haramun, to Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai gadan masa da firasa, wato hangen nesa da zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya cikin ƙanƙanin lokaci, wato ƙarya da gaskiya ba za su rikirkice masa ba, a ce ga gaskiya ga ƙarya ya kasa tantancewa wacce ce ƙaryar wacce ce gaskiyar, a'a Allah zai ba shi firasa wanda ita ne zai iya gane cewa abu kaza gaskiya ne, abu kaza ba gaskiya ba ne, ya gane mai gaskiya kuma ya gane marar gaskiya. فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه, wanda duk zai bar wani abu dan Allah sai Allah kuma ya musan ya masa da wanda ya fi shi alkhairi. فاذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بان يطلق نور بصيرته, kamar yadda ya gabata dazu a maganar as-sayyidi, wanda duk ya kame ganinsa daga kalle-kallen banza to sai Allah kuma ya bashi basira, sai ya bashi basira wanda za ta zama masa makofin abin da ya danna zuciyarsa a kansa, ya danna zuciyarsa ya ƙi yadda ya kalli abin da Allah ya haramta masa, sai kenan sai tattara masa zuciyarsa guri guda kuma ya ba shi basira ta gane abubuwa masu amfani. Ce bi an yutliqa nura basiratihi iwadan an hamsi basarihi lillah wa yaftahu alayhi bab al-ilmi wal-iman, Allah kuma ya bude masa kofar ilimi da kuma kofar imani, wal ma'rifa ya bude masa kofar sanin Allah, wal firasati sadiqa da hangen nesa na fahimtar abubuwa cikin gaggawa, al musibati allati innama tunalu bi basirati, abinda ba za a iya samunsa ba sai da basira, wannan shine abinda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum, idan kuka yi taqwa to Allah sai ya baku alfurqan, ya baku mizani, ya baku ma'auni, za ku iya aunawa ku gane wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce, saboda duk yadda abubuwa za su rikirkice ba za ka yi zama a cikin duhu ba, Allah zai baka mafita, zai baka ilimi. To saboda duk sanda za a kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin komai to za a ga tasirinta kuma a cikin gangar jiki, za a ga tasirinta a zuciya, sannan kuma za a ga tasirinta a mu'amalarka da al'amuranka, in mai neman ilimi ne za a ga tasirinta a abinda kake nema na ilimi. As-sabi'a abu na bakwai yace annahu yurithu al-qalba thabatan wa shaja'atan wa quwwa, yana ƙara wa zuciya kafiya da tsayawa wuri guda, ba za ta rika tambal-tambal ba, ba za ta rika tangadi ba, za ta zanto ta samu sabati, ta kafu ta tsaya akan abin da yake na gaskiya, ba za ta rika rawa ba, ƙara masa ƙarfin zuciya ya ƙara masa kuma jarinta. Fajama Allahu lahu baina sultanin nusrati wal hujjati wa sultani al qudrati wal quwwa, sai ga Allah ya hada wa bawa, ya hada masa ilimi da hujja da ƙarfin hujja, kuma ya hada masa har ila yau kuma ƙarfi na jarumta, karfi na iko wanda da su ne zai iya cin kowace nasara ko wani irin abu zai tunkara dai akwai karfin hali da karfin ilimi da karfin jiki to kuma babu abinda zai gagar mutum zadahu fil khalqi basta wa zadakum fil khalqi basta kamar yadda abinda Allah yake ga mutanen annabi annabi Hud Allah ya kara musu wato garijin jiki yanzu to suna da karfi kamar yadda lokacin da mutanen annabi daga cikin annabawan bani Isra'ila suka ce ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah lokacin da yace inna Allah qad ba'atha lakum talut malika qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah ya kara masa wato kari ya kara masa ilimin sa ya kara masa a jikin sa to yayin da mutum ya kiyaye dokar Allah sai ubangije ya kara masa karfin hujja ce karfin ilimi kuma ya kara masa karfin jiki da jarunta sannan abu na takwas annahu yasuddu ala ash-shaytani madkhalahu min al-qalb zai toshe wa shaydan kofar da yake shiga zuciya hanyar da shaydan yake bi shiga zuciyar mutum ta ganin ta hanyar kallon sa hanya ce da take mai saukin shiga zuwa zuciya watakila sauraro ba zai kai haƙi ba sai ji ba kamar yadda bawoce ce gani ya kuriji annabi yace laysal khabar kal muayana to gani ba zai zama daidai da labari ba sau aka shaydan ya fi zuwa isa ga zuciyar mutum ta hanyar nuna masa abin ya gani da idansa ya fi saurin shiga zuciyarsa ta nan to idan mutum ya kame ganinsa daga kalle-kallen banza to a nan ya toshe wata kofa da shaydan yake isa zuwa ga zuciyarsa fa innahu yadkhulu ma'an nazara kallo daya ta hanyar kallo daya shaydan zai iya shiga wa mutum zuciya wa yanfudu ma'aha ila alqalbi asra'a min nufuzil hawa'i fil makan alkhali yadda ka san iska ta zo gurin da babu komai ba wata katanga yadda za ta wuce da sauri to haka nan shaydan yake wucewa daga ido zuwa zuciya cikin gaggawa fa yumathilu lahu suratal manzuri ilayhi wa yuzayyiruha da abinda ya nuna maka shi to sai ya nuna maka yadda yake ga hotonsa ga yadda yake kuma ya sa maka ya kawata maka abin kaga kensa wa yaj'aluha sanaman yaqufu alayhi alqalb daga nan kuma sai ya maida wannan abin da ya nuna maka ido sai ya maida maka shi kamar gunkinka zuciyarka ta bautar abin thumma ya'iduhu wa yubannihi ya ta maka alkawari iri yana sa maka burace wa yuqidu ala alqalbi nar ash-shahwa ya rura wutar sha'awa a zuciya wa yulqi alaiha hatab al-ma'asi allati lam yakun yatawassalu ilaiha bidun tilka as-sura dan kuma bayan ya hura maka wutar saban Allah sai kuma ya dinga wutar sha'awa sai kuma ya dinga watsa mata kirare na saban Allah kamar a ce sai rika zuwa mata fetur kuma kaga wutar za ta kara sama za ta kara babbakuwa za ta kara ci abinda ba dan wannan hotel da ya nuna mutum a idansa ba har ya gani to da ba zai shiga cikin wannan damuwar ba sannan abu na tara yace annahu yufarrigu alqalba lil fikrati fi masalihi wal ishtigali biha shaydan zai dauke hankalinka daga komai sai abinda shi shaydan din yake so gaba ɗaya dukkan wasu al'amuran ka na rayuwa ya dauke hankalinka daga kansu baka tunanin makomarka makomar ƴaƴanka makomar iyalinka makomar kasuwancinka makomar zamantakewa ka da ƴan uwanka duka ya cire maka wannan saboda gaba ɗaya ya dagula maka lissafi ka waye gari ban da shi ba abinda kake tunani al'ashira yace abu na goma anna bayna al'ain wal qalbi manfadan wa tariqan yujibu intiqala ahadihima 'an al-akhar tsakanin ido da zuciya akwai wata hanya wannan hanyar ita ce take daukan abubuwa daga nan ta kai su can to wannan gane-ganen shi yake bude wannan kofar yayin da mutum ya rage wannan gane-ganen to kofar da za a dauke wani abu mara kyau ta hanyar ido a kai wa zuciya ta lalace an rufe ta an rufe ta, saboda haka zuciya takan gyaru daga abin da ido yake kawo mata mai kyau, takan bace daga abin da ido yake kawo mata mara kyau. To idan ya zanto ka bar ka toshe duka wata kofa da ido zai dauko maka wani abuwa mara kyau zuwa zuciyarka, to ka hutar da zuciyar. Ya zanto ka mai da zuciyar kana kallon abin da zai kawo maka gyara a cikin zuciyarka, to ka taimaki zuciyarka. Shi ne ya ce wa an yasluha bi salahihi wa yafsuda bi fasadihi, idan abin da idan ka yake gani mai kyau ne zuciyarka ta gyaru, idan abin da idan ka yake gani mara kyau ne nan ma kuma ya bata maka zuciya. Fa iza fasada alqalbu fasada an-nazar, idan zuciya ta lalace to ido shi ma sai lalace, gani sai lalace. Wa iza fasada an-nazar fasada alqalb, shi ma gani in ya lalace ta ma zuciya sai ta lalace, saboda hanyar bututun da yake tsakanin ido da zuciya bututu ɗaya ne, duk abin da yake nan zai dauko shi zuwa nan, abin da yake nan zai dauke shi zuwa can. Wa kadhalika fi janibi salah, haka ne wata bangaren gyaruwa, idan ido ya gyaru zuciya ta gyaru, idan zuciya ta gyaru ido shi ma gani shi ma sai ya gyaru. Fa idza kharibat al-ayn wa fasadat kharibat al-qalb khariba al-qalb wa fasad, idan zuciya ta lalace ido ya lalace to zuciya ma sai ta lalace. Wa sara kalmazbalati allati hiya mahallu najasat wal qadhurat wal awsakh, zuciya sai ta koma ta zama kamar shara, kamar wajen zubar da shara da ake zubar da shara da datti da kazanta, to haka zuciya za ta koma. Fala yasluhu li sukna ma'rifati Allah wa mahabbatihi wal inabati ilayh, daga lokacin kuma zuciya za ta zanto bata dace da a ce a wannan zuciyar akwai abin da ya shafi sanin Allah ba. Sanin Allah baya zama sai a zuciyar da take mai tsarki. Sanin Allah da san Allah da dogaro ga Allah da baida al'amari zuwa ga Allah da yarda da Allah, duk waɗannan abubuwa ba za su zauna a wata zuciya sai zuciyar da take mai tsarki, ba za su zauna a zuciyar da babu tsarki a cikinta ba, saboda abubuwa ne tsarkaka. Don haka mahallinsu shi ne gurin da yake da tsarki. Don haka idan mutum ya lalata zuciyarsa ta hanyar kalle-kallen banza, to sanin Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba, tsoron Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba, dogaro ga Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba, kyakkyawan fata a wajen Allah, duka waɗannan a'malul qulub ne, ayyuka ne da zukata suke yi. To idan har zuciya ta lalace ta zanto kazamar zuciya, ta zanto juji kamar juji take, to guri ne da bai dace a ce ma'rifatullahi, sanin Allah ya shiga gurin ba. Wa inna ma yaskunu fihi addadu zalika, kishiyoyin waɗannan abubuwa ne za su mamaye zuciyar, ba abin da zai mamaye zuciyar sai butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala da rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala da rashin tsoron Allah da rashin yi dan Allah, dukkan wata kazanta ta rayuwa kuma ita ce za ta samu mahalli dan gurin ya fi dacewa da ita. To wannan kaɗan ne daga cikin abin da Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ya kawo a cikin littafinsa Adda'u wad-Dawa ko Al-Jawabu al-Kafi, domin ya bayyana irin tasirin da fawaid da ake da shi ga mutumin da ya kame ganinsa daga kalle-kallen banza. Sannan Allah ce inna Allaha khabirun bima yasna'un, lalle Allah mai cikakken sanin abin da suke aikatawa ne, Allah yana sanar da abin da mutane suke aikatawa, babu wani abin da mutum yake aikatawa da Allah baya ganinsa, Allah baya buƙatar sai an sanar da shi, ya san komai, ya san komai. Duk wani abin da zai sanya maka na mala'iku da su rubuta ayyukan ka a rubuta maka aiwaye aiwaye, wannan duk li iqamatul hujja ne, dan a kafa maka hujja dan ka ƙara tabbatarwa da cewa Allah adali ne, bai zalunce ka ba, bai cuce ka ba. Amma in ba haka ba, babu abin da Allah bai sani ba, alimun bi zati sudur, ya san abin da ba mutum bai yi ba, Allah ya san cewa da ya yi tunanin ya yi yinsa mai zai yi ko bai yi ba, Allah ya sani. Lokacin da kafirai za su riƙa cewa ina ma a dawo da su duniya, za sun yi aiki mai kyau, Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun, kaga abin bai faru ba kuma ba ma zai faru ba, mustahil ne bayan mutane sun mutu kuma a dada su duniya su yi wani aiki. To amma gashi a zahira suna cewa ina ma a dawo da su. Allah ce walau ruddu la'adu libanuhu adu, da an mai da su din da sun ci gaba da abin da aka hana su. Kaga abun bai faru ba, amma Allah ya san da zai faru din ga yadda zai faru. To bare kuma abin da ya riga ya faru, bare abin da mutum ya riga ya aikata. To Allah duk ya sani, duk sanda Allah zai ce ina sane da abin da kake yi, gargadi ne yake maka, jan kunne ne, tsoratarwa ce. Ko kai ne da wani yaranka ko ɗanka ka kalle shi ka ce abin da kake na sani, abin da zai fahimta cewa kana gargadinsa ne, kana jan kunnensa, kuma kana kyale shi ne nan gaba za ka kama shi. Shi yasa duk inda Allah ya ce alimun bima taf'alun kuma ta'malun ko khabirun bima tasna'un, jan kunne ne, ina sane da abin da kuke yi. Saboda haka kafku zaci cewa akwai abin da zai buya gare ni, don haka ku yi kokari ku yi wa Allah da'a, ku bi Allah subhanahu wata'ala cikin umarnin da ya yi muku, ku guji saba masa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, Allah ya san idanuwan da take maha'inciya, ya kuma san abin da zukata suke boyewa. To sannan sai Allah ya ci gaba da cewa
wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfazuna qudahum wa la yubdina zinatahum illa ma dhahara وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو
kamar da kuka gani dai aya yanzu wannan ayar muna cewa yau jajibere gobe za a rufe. To yanzu wannan ayar ko a tsammaninku Allah ya yi za mu kwana a daji, saboda wannan ayar akalla ba a yi tafsirin ta ba a yi zama shida. To yanzu kuma zama ɗaya ne ya rage, ɗayan ma ba cikakke ba, ɗaya ma rabi ne. Ko bayan sallah za a zo a ci gaba. Allah ya ce wa kullil mu'minati, sai ka za mu tsakura abin da muka tsakura, sauran kuma sai a bi bashi Allah ya kai mu bade da rai da lafiya sai a zo a ci sauran. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Kuma ka cewa mata mu'minai su kame ganin su, wa yahfazna furujahunna, su tsare farjikan su, wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kada su bayyana adan su sai dai abin da ya bayyana daga gare shi. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. كما سُلِلِّبِ بِنَّ سُلِلِّبِ وَيَنْسُو دَمَ يَفَنْسُو دَلِلِّبُنْسُو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. كَلَا سُبَيَّنَ أَدَنْسُو سَيْغَ مَزَا جَنْسُ نَأَوْلِي أَوْ آبَائِهِنَّ كُو إِيَا يَنْسُ مَزَا أو آباء بؤولتهن كو إيا يمزا جنس نأولي أو أبنائهن كو إيا ينس مزا أو أبناء بؤولتهن كو إيا يمزا جنس نأولي أو إخوانهن كو إيا ينس مزا أو بني إخوانهن كو إيا ينس مزا أو بني أخواتهن كو إيا ينس ماتا أو نسائهن كو ماتا ينس أو ما ملكت أيمانهن كو كما باينس أو التابعين غير أولي الإربة كما سبين سدو من نيمان بقاتة سكو نيمان أبنشي أما وأن دبا سدو بقاتة ماتا من الرجال دقا مزا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء كوكما يارا وأن بسكي قسني شأور الأورا ماتا با. ولا يضربن بأرجلهن كرس لك بقى قفافوا أنسو أكسا ليعلم ما يخفين من زينتهن دن أسن أبن سكي بوي وانا أدنسو. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون يقوموا بني كتوبه زوا ga Allah gaba daya la'allakum tuflihuna domin ku rabauta. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci maza ayyada ta gabata qul lil mu'minina yughdhu min absarihim, wannan kuma sai umarci mata saboda hikimar al'amarin didde ce, hikimar umarin didde ce, umarin da aka yi wa maza dalilin da yasa aka yi musu shine dalilin da zai sa a yi wa mata irin wannan umarnin. Kuma abinda ya sa aka sani a shari'a, in shari'a ta yi magana ta yi umarni, to yana kunsar maza da mata ne, da maza da mata duka suna cikin wannan umarni. To a nan sai aka fito karara, aka ma bayyana cewa su ma matan ga nasu umarnin, don kada ma wani ya ci cewa umarnin ya taƙaita ga maza ne kawai, saboda an fi samun irin wannan ɗabi'ar ta kalle-kalle a wajen maza sama da matan. To shi yasa su ma matan aka gaya musu cewa koma da ku a cikin wancan umarni. Allah ce wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihin, ka gaya wa mu'minai mata, ka gaya wa mu'minai mata yaghdudna min absarihin, su kame ganin su daga abinda Allah subhanahu wata'ala su ma ya haramta musu gani. Saboda haka yadda aka haramtawa namiji ya kalli mace kallo na sha'awa, to haka nan ita ma aka haramta mata ta kalli namiji kallo na sha'awa, ko kuma ta kalle shi a yayin da kallon zai jefa cikin fitina, kamar yadda shi ma aka hana shi wannan. Wannan haramun bil ijma, malamai sun yi ijma'i akan wannan, saboda nassin aya ne. An haramtawa yadda aka haramta namiji ya kalli mace bi shahwatin aw ma khawfil fitna, yayin da ya zinto da sha'awa ko yayin tsoron faruwar fitina, to haka ita ma aka haramta mata, hadha bil ijma. Amma idan ya zinto kallo ne ba da ni ba da sifa ta fitina ba, wato kallo ne haka normal kallo, wannan babu laifi. Idza uminatil fitna, idan ba kallo ne na fitina ba, in aka amince faruwar fitina. Wannan shine al madhahibul fiqhiyatul arba'a, mazhabobin fiqh din nan gaba daya do akan wannan suke, al-hanafiyya wal-malikiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila, duk suna ala jawazi. Shi yasa Abu al-Hasan ibn al-Qattan a cikin littafinsa Ahkamun Nazar yake cewa la khilafa a'lamuhu fi jawazi nazar al-mar'ati ila wajhi ar-rajuli mutlaqan, ban san akwai sabani ba cewa mace za ta iya kallon namiji, idza lam taqsid al-lazzata wa lam takhaf al-fitnata, idan ba kallo na neman na sha'awa ba, ba kuma wanda zai iya kawo fitina ba. Wa in qasadat al-lazza, amma idan ta jin dadi take kallon sa, wa khafat al-fitna, kuma aka ji tsoron ta ji tsoron fitina haroma bilani za'in ay bil ijma haramu ne bil ijma wa kadhalika in qasadat wa lam takhaf ko da kuwa babu tsoron wata fitina za ta faru amma kuma kallon da take yi ba mai na sha'awa ne to haramun ne fa innaha tarikatun li ghadd al basar haythu umirat bihi domin ta aiki da wannan aya da tace ta kame ganinta ba ta yi aiki da ita ba hakana ibn kathir alayhi rahmatullah shi ba tafsirin sa da yazo fadar wannan ayar wa kullil mu'minati yaghdhunna min absarihinna yace ai amma harrama Allahu alayhinna min an-nazar ila ghairi azwajihinna abinda Allah ya hana musu na kallon mazan da ba nasu ba yace wali hadha dhahaba kathirun min al-ulama'i yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا تسامزا قبتنا كله وانده با محربان تبا با مجن تبا تو وانده بايا حلتا وجن داما لك تكيما لمي هكنا أبو بكر بن العربي المالكي شماء تفسير سأحكام القرآن شماء وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل kamar yadda baya halatta namiji ya kalli mace to ita ma baya halatta ta kalle shi fa inna alaqatahu biha ka alaqatiha bihi alaqa su dai ce yadda alaqar ta yake da ita alaqar sa yake da ita haka alaqar ta take da shi wa qasdahu minha ka qasdiha minhu abinda yake nufi da kallon da yake mata ita ma ai abinda take nufi da kallon da take masa kenan saboda haka aka haramta sannan Allah ce wa yahfazna furujahunna su tsare farjikansu ai amma harrama Allah daga abinda Allah ya haramta kamar zina ko kuma su bari wani ya ga al'auransu ko wani ya taba al'auransu wannan duk baya halatta mun karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Muslim wanda Allah yake cewa la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ah namiji kada ya kalli al'auran namiji dan uwansa haka nan mace ma kata kalli al'auran mace yar uwarta wala yufdi ar-rajul ila ar-rajul fi thawb wahid kada namiji da namiji su rufa da bayafi daya wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawb wahid kada wata mace da wata mace su rufa a bayafi daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan sannan Allah ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana daga gare su sai abinda ya bayyana daga adansu ai la yuzhirna shay'an min az-zinati lil ajanib kada su bayyana wa mutanen da ba mazajen su ba adansu a fili sai abinda ba zai yi ba ya koyo daga cikin adan nasu akwai adan da ba za ta iya koye shi ba to wannan babu laifi dan ya bayyana ka zahiri siyabi kamar bayan tufafinta kamar tufafinta yadda ta sa tufafi a jikin ta sa hijabin ta dora to lolo za a ga zahirin wato hijabin nata ba zai ya koyi ba saboda haka wannan ba za a iya cewa ta rufe shi ba wannan a bisa tafsirin Ibn Mas'ud kenan tafsirin Ibn Mas'ud illa ma zahara minha ya fassara shi da cewa ana nufin as-siyab allati talbasuha al-mar'a ala izariha bayan ta daura zani riga da take rufawa kamar hijabin take nan da take rufe jikinta da shi to wannan ba zai koyi ba saboda haka wannan ba a dora mata alhakin sai ta rufe shi ba haka Ibn Mas'ud ya fassara ayar Ibn Abbas kuma ya fassara da cewa al-wajhayn al-wajh wal-kaffayn wato illa ma zahara minha al-wajh wal-kaffayn sai abin da ya bayyana daga gare ta shine fuskar ta da tafukan hannayenta fuska da tafukan hannayenta sune adan da ya bayyana daga gare ta wannan ba tilasta mata ba wannan magana Ibn Abbas ita ce kaulin jumhur da yawa daga cikin malamai kamar yadda bayani zai zo nan gaba to wannan Ubangiji subhanahu wataala ya hana mata su fito da kwalliya a gaban mazaje ayat tana nufin haramun ne mace ta fito da kwalliya a gaban mazaje kamar yadda Allah yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku zauna a gidan dajin ku mata kada ku fita da ado kamar irin fita ta jahiliyya kada ku fita da ado kun caba ado kamar yadda mata a jahiliyya suke fita a jahiliyyar da mace ba ta boye adanta ga kowa a jahiliyar da kafin zuwa musulunci, wace haka take fitowa ta caba kwalliya ta shigo cikin taron maza ko kama ta fuguwa a haka. To Allah ya hana matan musulmi muminai da su rika fita irin fitar ta jahiliya, saboda haka koda ta yi kwalliya to zanto kwalliyar ta rufe ta, ta rufe ta da hijabinta, sai da inda za ta bayyana kwalliyarta sai inda aka yadda, kamar yadda aya za ta yi bayani ina ne aka yadda mace ta bayyana kwalliyarta. Saboda haka duk wacce matar da za ta yi shiga kwalliyarta a fili ana gani, to wannan shiga ce ta jahiliya, ba shiga ce ta musulunci ba. Saboda haka abi ne da Allah ƙarar ya hana, wala tabarrajna tabarrujal jahiliya, at-tabarruj shine fita da ado, mace ta fita cikin adanta cikin kwalliyarta, in an ganta ce a wacce ta yi kwalliya wacce ga irin kayan da ta sa ga tsadar su ga waye, to wannan haramun ne, aiki ne na jahiliya, matar jahiliya ita take yin wannan, ba matar da ta so a cikin tarbiyyar musulunci ba, kamar yadda za mu ga bayanan da malamai suka yi ta yi. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ke cikin suratul ahzab nan ma ya umarce su da cewa in mace za ta fita to ta rufe jikinta. Allah ya ce ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika anna yurafna wa la yu'zaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah yake cewa ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da kuma matan mu'minai yudnina 'alayhinna min jalabibihinna su lulluɓe jikinsu da mayafa da wato da mayafansu su rufe jikinsu da lulluɓinsu wala zalika anna an yu'rafna wannan shi zai sa a gane su, shi yake sa a gane mace kamammiya da wacce ba kamammiya ba, yayin da an gama cikin hijabi ta rufe jikinta rub, to waɗanda suke ma masu tsokanar matan banza ba su kusance ta ba, za su san cewa wannan kammalalliyar mace ce, ba ta ba su fuska ba, sabanin wanda za su ganta cikin ado ta caba kwalliya ta fito, to kamar tallata kanta take gare su, don haka za su iya zuwa su tare ta su yi mata maganar banza. Shi yasa Allah ce zalika anna an yu'rafna, wannan shi ya fi dacewa a gane su, shi ya fi dacewa a gane su cewa waɗannan matan kamammu ne, fala yu'zaina, saboda haka ba za a cutar da su ba, ba za a yi abin da zai cutar da su ba. Allah ce Allah mai gafara ne mai jinƙai. To malamai sun yi saɓani a kan gaɓar da ta ce illa ma zahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikin adan, sai adan da ya bayyana daga cikin adan da suka yi. To wane ne adan da ya bayyana wanda aka yarda cewa ba dole mace sai ta rufe shi ba? To akwai saɓanin malamai wajen tantance wannan illa ma zahara minha ɗin. Illa ma zahara minha menene? Illa ma zahara minha mecece? Az-zinatu adh-dhahira, wacce Allah subhanahu wataala ya togaciyarta, wanda wannan shine zai zama tashiyar karatunmu na gobe insha Allahu. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana. Ga baƙinmu sun iso, duk da mun yi maraba da su tun kafin iso wasu, tunda mun ji labarin iso wasu. Akwai Malam Al-Qasim Al-Hawariyun, Malam Al-Qasim Abdurrahman, akwai Sheikh Nasiri, Hamisu Nasiri baban Awwab, sannan kuma akwai Abdurrahman dan yaro, sannan akwai Malam Nura Liman, duk muna tare da su a yanzu, muna musu barka da zuwa, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu a mizani yadda suka zo lafiya, kuma Allah ya maida mu gida gaba ɗaya lafiya. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.